بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan lokaci mun shiga daren Alhamis wanda shine daren 5 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1446 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 6 ga watan November na shekarar miladiya 2024 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn Khattab wato dandali da kenan tudun wada a Zaria a Nigeria inda muke karatu a cikin tafsirin Juz'u Amma wannan shine darasi na 5 insha Allah a cikin tafsirin Suratul Fajr wancan makon an kawo wata tambaya wadda muka karba amma ba mu amsa ta ba mai tambayan yana cewa menene gaskiyar cewa sunan wanda ya soke taguwar Annabi Salihu Quddaru eh da gaske ne an ambaci haka a cikin tafsirai kamar Ibnu Jaririn ya kawo sunan Quddar Ibnu Salif cewa wani ne daga cikin manyan takaddarai kuma shi ake nufi da idin ba asa ashqaha amma dai ta fuskar ingancin hadisin wato a matsayin shi na tabbataccen labari to wannan dai kamar sauran labarai na tarihi ire-iren waɗannan babu tabbaci na keke da keke akai wallahu alam kuma wai da gaske ne tarihi ya tabbatar da cewa bare-bari daga kabilar Samudawa suke ni ban taɓa jin wannan ba wallahi kwata-kwata ban taɓa ji ba ma sai a bakin shi Allah ya kyauta ban sani ba ban taɓa ji ba wannan bincike ne dogo a wurin yan anthropology ba zan iya shi ba na da ayyuka da suka fi shi muhimmanci. Za mu tashi daga faɗin Allah maɗaukakin sarki kalla idza dukkatil ardu bismillah wa sai karanta mana abin da yake.
A'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaytaanir rajiim min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
نعم ورنا ربو آيوي كنا أشكونا سورة من البركة سورة الفجر فنعم الله مدعوه كنسركي كلا إذا دكت الأرض دكا دكا الله يتشي كلا wato ba haka abin yake ba idza dukkatil ardu dakkan dakka idan aka girgiza ƙasa matukar girgizawa wajaa rabbuka kuma ubangijinka yazo wal malaku da kuma mala'iku saffan saffa sahu bayan sahu wajia yawma idin bi jahannam kuma a rana aka zo da jahannama yawma idhin a wannan rana yatazakkaru al-insan mutum zai tuna sakacinsa da rashin daukar rayuwarsa a nan duniya da muhimmanci wa anna lahu dhikra Allah yace kuma amfanin mene wannan tunawar zai masa a wannan rana. Ya kulu yana cewa ya laitani kai cona qaddamtu li hayati, ina ma da a ce na gabatar da aikin alkhairi dan rayuwata ko kuma a rayuwata. Fa yawma idhin, Allah ya ce a wannan rana, la yu'adhibu azabahu ahad, ba zai masa azaba babu wanda zai ba azaba irin azabar da za a yi masa. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, babu kuma wanda zai dauri irin daurin da Allah zai ma wannan kafiri. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, ya kai wannan rai wanda yake mai natsuwa, irji'i ila rabbiki, ka koma zuwa ga ubangijinka, radiyatan, kana mai yarda da sakamakon da ubangiji ya baka, mardiyatan, kuma kana matsayin abin yarjewa a wurin ubangijinka. Fadkhuli fi ibadi, ka shiga cikin bayina, wadkhuli jannati, kuma ka shiga cikin aljannata. A wannan sune cikon ayoyi a wannan sura mai albarka daga inda muka kwana. Allah yana cewa kalla, wato abun ba yadda kuke tsammani, abinda muka ji a baya na damuwar mutane da duniya da kokarin tara ta da sauransu, to ba wannan abin ne mai muhimmanci ba, shine ma'anar kalla an kore waɗancan. Allah ya ce wato abinda zai canza, abinda ya kamata ku dinga tunaninsa ya ɗauke hankalinku ba duniya ba, shine lokacin da duniya za ta ƙare. Idza dukkatil ardu, a lokacin da aka dandaka ƙasa, dukkat bi ma'ana zujjat, za a girgiza ta, kamar idza zulzilatil ardu zilzala, wa tuhurrikat, za a motsa ta, kamar da Ibn Jarir yake cewa wannan ƙasa da muke ciki idan tashin alkiyama ya zo gadangadar, to za a yi kace-kace da ita, za a rikirkita ta. Imam Bukhari yake cewa ulsikat wa dhahaba irtifa'uha, za a yi level da ita, duk wani abu mai tudu za a mai da shi level, da duwatsu, da gidaje, da gine-gine, da hasumiyoyi, da duk wani abu mai tudu za a warga mutunta, ta koma safsafan, ta koma fili falalu. Yake fayankasiru kullu shay'in an zahariha, duk wani abu da yake da tsayi a bayan ƙasa, to kawai za a yi level da shi, za a kwantar da shi, ba za a gan shi ba. Wa tusawwa jibaluha wa awdiyatuha wa qusuruha, za a daidaita tsakanin duwatsinta da dogayen gine-ginanta da ramuka, ko ina zai zama babu rami, babu tudu, ba wani abu da yake yafi wani tsawo, ko ina za ka iya hangowa daga ne da kake. Wa sa'iru abniyatiha, da duk gine-ginanta. Wa tumaddu kal adib, sannan a tale ta kamar yadda ake tale fata idan an zo yin buzu, yadda ake tale fata a buga mata kusoshin nan, to haka za a tale ƙasa ta zama kawai fili na Allah, gashi nan kowa yana ganin shi. Kamar yadda Allah a wani wajen yake cewa wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida, cikin alhaqa kenan ko. To wannan dakkan dakka maimaita shi da aka yi aka ambata su biyu, malamai suka ce dalilin yin haka domin bayani akan wannan abin da ake ambata a nan, wani abu ne wanda yake mai ban mamaki kwarai da gaske. So da ka ji san za a mutu wani labari ban mamaki, za ga akan nan na gashi a faɗa a maimaita don a san cewa da gaske ne. Da za a iya cewa kawai kalla idza dukkatil ardu dakka, kamar yadda a can cikin alhaka aka ce humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida, za ka ji aka faɗi sau ɗaya. Amma nan an maimaita saboda shi ne wuri na farko da aka ambata, maf'ul mutlaq ne wanda yake yu'akkidu fi'ilahu, an maimaita na biyun saboda yana cewa zancen da gaske ne, ba wasa bane, ba kaman wato wani zance ne mai sauki ba. Saboda haka abinda aya take cewa bai kamata ku dinga damuwa da duniya da abin da ke cikinta ba, abin da ya kamata ku damu da shi shine tashin hankalin alkiyama, wanda abu na farko da zai faru na alkiyama shine girgiza ƙasa da tsatsagata da zubar da gine-gine da duwatsinta da sauransu. Har ma Allah yake faɗa wa wajen cewa wais'aluka anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa faydharuha qa'an safsafa, suna tambaya game da duwatsu ya za a yi da su, shi kace ubangijinka zai dandake su ya sheke su shekewa. To haka za a yi wa ƙasa ranar alkiyama abu na farko kenan. Wa jaa rabbuka, sannan kuma ubangijinka yazo wal malaku da mala'iku saffan saffa za su zo sahu bayan sahu ko wadannan mala'iku na kowace sama sahun su daban mala'ikun sama ta bakwai sahun su daban mala'ikun sama ta shida haka dai sahu sahu shine ma'anan saffan saffa ana sannan mutane a sahu aljanu a sahu shine za a ce duk wanda yaga zai iya guduwa nisa za to an tanfuzo mina qabari samatu al fanfuzo la tanfuzo na ila bismillah wanda yake gani zai iya guduwa bismillah gashi nan ya gudu to anan zamu lura an ce al malak aka ambace shi da mufrad me yakon al malaika kamar yadda cikin baqara hal yanzuruna illa an ya'tihumullahu fi dhulalin min al ghamami wal malaikatu ko kaga tun sai aka ambaci malaiku wa qudiyal amru wa ila allahi turja'ul umur a can an ce shin me suna jiran zuwan ubangiji ne da mala'iku nan kuma aka ce zuwan ubangiji da mala'ika amma za mu ji ni a fasara ta Hausa sai ina cewa mala'iku tare da cewa lafazin da ake karantawa al-malak mufradi ne abin da wannan yake nufi anan an yi zance ne da dabi'ar harshen larabci balarabe yakan faɗi mufradi sunan jinsi yana nufin jami'i kamar yadda idan yace fulanun kathirud dirhami wad dananiya wani yana da kuɗi kaga lafazin kuɗi mufradi ne amma wanda aka ce yana da kuɗi kaga ba kuɗi da yake da shi ba kuɗaɗe yake da su sai a ce amma sai ka ga an ce yana da kuɗi ko da Hausa to balarabe ma yakan ce a ce kai wani akwai kwandala a hannunsa bai kuwa a ce kwandalayi da yawa ko akwai zinare a hannunsa bai kuwa a ce zinarai ko a ce yana da sutura bai kuwa a ce suturu to haka nan ma wal malaku mai kuwa a ce wal mala'ikatu wannan lafazin waja'a rabbuka a aqida ahlus sunna ana fassara shi yadda ka ji shi dinnan ba a murguda ma'anarsa asha'ira da mu'tazila sune suke ƙaryata ko suke ta'awilin sifat al-ikhtiyariya al-khabariya sifofin Allah wanda suke nuna Allah yana zuwa Allah yana sauka Allah yana fushi Allah yana dariya Allah yana so Allah yana ki wannan sifat al-ikhtiyariya kenan sune suke inkarin su saboda ba in ka koma cikin koda tafsirin al-Qurtubi Allah ya gafarta masa ba malike ne amma ba ash'ari zaka ji yazo da fassara waja'a rabbuka ay waja'a amru rabbika ne haka al-imamu az-zamakhshari al-allamatul mu'tazili shima yayi kokarin ya murde fassara wannan ma'ana dinna cewa ay majazi ne kamar yadda wai ma'anarsa kamar yadda idan shugaba yazo waje da kansa aka ce yazo da kansa to za ku dauka al'amarin da yazo yi da muhimmanci fiye da inda a ce ya aiko wani wazirin sa ko wani ministan sa ko wani muqaddashin sa yace to haka ma'anar shi kawai kenan ba wai da gaske ne Allah zai zo ba amma lalle da gaske ne yadda Allah ya ambata kuma salaf suka fassara cewa waja'a rabbuka ay li faslil qada'i bayna khalqihi ubangijinka zai zo da kansa dan yin sakamako ga bayinsa fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha Allah ya gafara ga wanda yaso ya azabtar da wanda yaso sannan mun ji aya kwatankwacin ta cikin baqara hal yanzuruna illa an ya'tihumullahu fi dhulalin akwai ta ma cikin an'am hal yanzuruna illa an ya'tihumul an ya'tiya rabbuka aw ya'tiya babu ayatu rabbik na'am an ya'tiya rabbuka aw ya'tiya babu ayatu rabbik wannan ta cikin an'am ke kaga dai ya nuna tabbatar da wannan siffa saboda haka ahlus sunna suna fassara shi da zahirin sa kuma suna fawwala ma'anarsa zuwa ga ubangiji madaukakin sarki ba tare da matsalawa a ce irin zuwan ware ko kuma ba tare kuma da karkatar da ma'anar shi a ce ba haka bane wannan ita ce fassarar magabata cikin malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai da sauran malaman musulunci malaman hadisi da malaman ainihin wato ahlus sunna Allah ya saka musu alkhairi ga baki daya Allah ya ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa kuma ubangijinka yazo da shi da mala'iku sahu sahu waji'a yawma idhin bi jahannam kuma a wannan rana za a zo da jahannama ita ma yawma idhin a wannan rana ya tazakkaru al-insanu dan adam zai ta tuna abubuwan da ya aikata zai wa'azantu wa anna lahu dhikra to amfanin ne wa'azi zai masa a wannan lokaci wato za a taho da jahannama a zo da ita bakin filin taron alkiyama a cikin hadisin al-Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a zo da ita mala'iku 70,000 suna janta da linzami guda 70,000 suna ja tana ja tana karaji tana kuka haka za su zo da ita an daddaure ta da sarka sannan a bude kofofinta a kowa ya ganta wanda ya cancanta ya ganta din kuma da Allah yake cewa burratun jahimu lil rawin cikin shu'ara ko a cikin nazi'atu kuma karanta burratun jahimu liman yara ba kowa ne zai ganta ba kun da Allah zai katange su daga ganta Allah ka samu cikin da ka tangi daga ganta so da haka za a taho da ita idan ta ga ƴan wuta sai ta ƙara karaji kamar da Allah yake bada labari a wurare mabambanta kamar fadin sa wasiqal ladina kafaru idza ila jahannama zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha za a dinga jawo su ma kafiran ana koro su zuwa bakin wutan da sun zo a bude kofofin idan ta gan su wa idza ra'atu min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira idan ta hange su ita wutar ta hangi jama'at ta kafirai da fasikai da munafikai da sauran da Allah ya kaddara musu shigarta Allah ka tsare mu ka tsare malamu mu ka tsare iyamu da sauran musulmi to sai sami'u laha taghayyudan sai su ji tana karaji tana kuka tana ihu da fitina da fushi wa zafira da kuma wato abin nan kara irin na tashin hankali haka za su dinga jinta a wannan rana shine kafiri zai yi nadama shine wa anna lahu dhikra ita yomai da zakaru insan sai shiga cikin nadama da damuwa akan abin da yayi na barna yana ganin cewa yana ganin gaskiya ya ga wuta sai ya nadama Allah ya ba mu labari a wurare mabambanta game da nadamar da masu saban Allah suke rana alkiyama Allah ya ce awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir ashe ba mu raya ku tsawon rayuwar da ya kamata ya ishi mutum ya wa'azantu ba wa ja'akumun nadhir kuma mai gargadi ya zo muku mai gargadin nan ko dai mai wa'azi ko kuma hurhura kamar yadda wasu malamai suka fassara sai Allah ya ce wannan za a faɗa wa kafirai ne a lahira sai ya ce musu fazuku fa malil zalimina min nasir ku tantana azabar wuta waɗanda suka yi zalunci kafirci kenan ba su da mai taimakon su haka a wurin Allah ya ce alam ya'tikum rusulun minkum ashe manzanni daga cikin al'ummar ku ba su zo muku ba yatuna alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yawmikum hadha cikin zumar kenan ko ashe mala'iku annaba ba su zo muku ba suna karanta muku ayoyin Allah kuma suna jan kunnan ku akan wannan gamuwar da irin fadan Allah wa yawma ya'budu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhasstu ma'a ar-rasuli sabila rana al-qiyama az-zalimi zai dinga cizan hannayensa ya dinga cewa kai cona ina ma da na ba hanyar manzon nan da Allah ya hukume ni ya laitani lam atakhir fulanan khalila zuwa karshen ayoyin dake cikin suratul al-furqan haka kuma zai bayyana damarsa da neman cewa a agaza mushi a tausaya masa a daga masa kafa rabbana kashif anna al'azaba inna mu'minun shi ya Allah ayaye mana wannan azaba in ji kafirai inna mu'minun wallahi yanzu mun yi imani Allah ya ce anna lahum dhikra irin nan irin yadda aka fada anan cewa wa anna lahum dhikra to haka a can ma Allah ya ce anna lahum dhikra cikin dukhan ne ko anna lahum dhikra wa qad ja'ahum rasulun amin ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون اي الله يتي musu to amfanin me wa'azi zai musu bayan annabin yazo manzon nan amintacce annabawar sallallahu alaihi wasallam yazo yayi wa'azi suka juya baya daga barin sa suna cewa wai muallamun koya masa aiki abinda yake fada suwa yake ana koya masa majnun suka ce ma wai bai da hankali haka Allah ya ce a wani waje wa anzirin nasa ka ja hankalin mutane yawma yatihimul azabu ranar da azaba za ta zo musu fa yaqulu zal zalamu rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'wataka wa nattabi'ir rusula sai ya Allah ka rangwanta mana dan kankanin lokaci za mu amsa kiranka mu bi manzanninka Allah ya ce awalam takunu aqsamtum min qablu malakum min zawal, ashe ba ku ne kuke rantsuwa kuna cewa ai kuna kun kama ƙasa ba wanda ya isa ba, ba ku bane kuke fada haka. Wa sakantum fi masakinil ladina zalamu anfusakum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amthal, ashe ba ku ne kuka zo kuka maye gurbi kuka zauna a garuruwa wanda suka riga ku zalunci ba, kun kuma ji labari an karanta muku yadda aka yi da Samudawa da Adawa da Fir'auna da Karuna, duk an ba ku labari kuma kuna zauna a garuruwan da suka rayu. Wa sakantum fi masakin ladina zalamu wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim, kuma kuna da labarin abin da aka musu. Allah ya ce kun san da haka. Wa darabna lakumul amsal, kuma mun buga muku misalai iri daban-daban dan dai ku hankalta duk ba ku ji ba sai yanzu za ku ce wai a maida ku duniya. Wanda suke so su Ibrahim kin akwai fadin Allah ila walau tara iz fuzi, da zaka ga sanda suka firgita yan wuta, fala iz fuzu fala fauta lahu wa ukhidhu min makanin qarib wa qalu amanna, da suka ji kamu a lahira sai suka ce mun yi imani, sai Allah ya ce wa anna lahum tanawush, kai ina za su samu second chance a mai da su duniya ba zai yi ba mai makanin ba'i. Allah ya ce wa qad kafaru min qabl, sun riga sun kafirta. Kai har sai da Allah ya bada labari yake cewa a wani waje Allah yake cewa da za a mai wala rudul la'adu limanuhu anhu, da fa za a ba su chance na biyu din sai sun maimaita barnar da aka hana su cewa kasu yi din. Kisa ‘yan wuta kafirai sun riga da sun yanke hukuncin cewa su ba sa buƙatar rahama Allah ne a nan duniya, sun tsiyata. Amma ranar alkiyama idan suka ji azaba suka ga dahir suka ga gaskiya, za su dawo su ta yin wannan nadama. Qur'ani ya ba da labarin waɗannan halat ɗin da yawa, wannan misalai ne kawai, suna da yawa za ka same su da za ka bi Qur'ani ka tsamo su ɗaya bayan ɗaya, za ka ga irin yadda aka ba da labarin halin da za su kasance. So da haka ya ‘yan uwa musulmi, yi ƙoƙari mu kiyaye kanmu daga wannan nadamar. Hatta mutanen kirki, duk da yake hadisin ya zo da wata ‘yar matsala, al-Imam al-Tabarani ya ruwaito, Sheikh al-Albani ya taɓa inganta shi daga baya dawo daga inganta su cewa hatta muminai a aljanna sai sun yi nadamar lokacin da suka ɓata a duniya ba su yi aikin alheri ba a ciki. Duk da hadisin bai inganta ba, amma akwai hadisai da in ka haɗa zai ba da ma'anata da tabbas. Kamar hadisin da ya zo cewa duk wanda ya zo na auri bai ambaci Allah ba ranar kiyama sai da dama akan zaman da ya wannan wuri. Duk wanda ya zo na auri ya tashi aƙalla bai kafatul majlis ba bai ambaci Allah bai istighfari ba ranar kiyama sai ya nadama cewa wannan lokacin asara. Idan mutum ya ga ayyukan shi na alkhairi sai yayi fatan ina ma da ya ƙara da ya wuce haka. To wannan musulmi fa kenan ba jama'a, ballantana kuma kafiri da sauran ƴan wuta. So da haka mu yi ƙoƙari mu tsare kanmu daga irin wannan asararriyar nadama wadda ba ta da amfani. Ya kulu ya laitani qaddamtu li hayati, aji abin da zai ce dan wuta zai dinga cewa kamar da Allah ya ce waje wa zai jahannam yau mai zai tsarkar da sanu Allah anna lahu dhikra, ya kulu yana cewa ya laitani kaitar rayuwarsa qaddamtu li hayati, ina ma da nayi aiki mai kyau a rayuwata. Fasara biyu ce qaddamtu li hayati, idan ka fassara cewa alhayat ana nufin rayuwar duniya, zai zama anan lamu anan an yi tanawubi ne, ai qaddamtu fi hayati, na yi aiki a rayuwata ta baya. Idan kuma ka ɗauki lamun da ma'anar shi ta zahiri qaddamtu li hayati, na yi aiki don rayuwar da ya kamata in tara anan ta aljanna kenan, domin a wuta babu rayuwa, la yamutu fiha wa la yahya. Wato ina ma da nayi aiki don samun wani rayuwa ta duniya, ina ma da sanda nake rayuwa a duniya ta lahira afwan, ina ma da nayi aikin kirki sanda nake duniya, zai nadama ya shiga cikin imuwa saboda mummunan aikin da yayi a duniya. Wa utbi'u, Allah ya ce wattabi'u hazana ma unzira ilaykum rabbikum min qabli an ya'tiya kumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun, sai Allah ya ce an taqula nafsun, kar wani ya bari har sai ya zo yana cewa ya hasarata ala ma farattu min fi jambillahi, yana cewa yayi asarar
sakacin da yayi game da al'amarin Allah wa in kuntu lamina sahirin yace a duniya ban kasance komai ba sai cikin masu izgili ina musulunci izgili ina izgili wa Allah ina izgili wa mu'mini wa in kuntu lamina sahirin da kanshi zai fada wa kanshi wannan aw taqula law anna Allah hadani la kuntu minal muttaqin aw taqula hina tara al'azaba law anna li karra kuma in yaga azaba yaga bala'i ya dinga cewa ina ma da ina da wani chance fa akuna minal muhsini da in ya koma duniya wai da ya zama cikin mutanen kirki shine Allah ya ce bala gaskiya ne abinda kake fadi na nadama gaskiya ne kana cikin nadama amma fa qadja'atka ayati ayoyi sun zo maka fa kadzabta biha wastakbarta kunta minal kafirin a cikin suratul an'am Allah yake cewa walau tara iruqifu 'alan nar da zaka ga kafirai da ƴan wuta in aka tsaida su a gaban wuta fa qalu sai su ce ya laitana nuraddu wala nukadzibu bi ayati llahi bi ayati rabbina ina ma da za mu yi da mu duniya mun ga mai da mu duniya ba za mu karanta ayoyin Allah ba za mu gaskata wa nakuna minal mu'mini sai Allah yake bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu liman hu'an da za a mai da su duniyar wallahi abinda aka ce karsi na kafirci da fasikanci da wasa da addinin Allah shi za su sake Allah ya ce wa innahum lakazibun saboda makareta ne suna yin nadama ne saboda sun ga bala'i ba wai dan gaskiya suka yi nadama ba Allah ya ce fa yawma idhin la yu'adhibu 'adabahu ahad to a wannan rana ta alkiyama la yu'adhibu 'adabahu ahad Allah ba zai yi ma wannan kafiri irin azabar da zai da wani zai yi masa ba wato azabar da Allah ya zai wa kafirin nan to babu wani mutum da zai yi irin wannan azaba wala yusiku wasaqahu ahad kuma babu wani wanda zai yi ma kafiri irin daurin da Allah zai masa duk malaman qira'a suna karanta shi da la yu'adhibu wala yusiku in banda kisa'i dadin da yaqub ko sune suke karanta da yu'adhabu wala yusaku to in ya zama yu'adhabu da yusaku sai ya zama ma'anarsa cewa babu wanda za a iya yi ma irin wannan azaba la yu'adhibu wato Allah zai yi ma ƴan wuta azaba irin azabar da bai taba wani a duniya ba la yu'adhibu azabahu ahad kamar yadda Allah yake cewa faman yakfur ba'du minkum fa inni yu'adhibu azaban la yu'adhibu ahadan minal alamin cikin ma'ida ko to ranar alkiyama azabar da Allah zai ma ƴan wuta bai taba yi ma kowa ita a duniya ba shine la yu'adhibu kin la yu'adhabu kuma duk wata azaba da wani a duniya zai iya ma wani dan uwansa mutum bai sai mishi ran azabar da bai alahira ba da abinda yake mutane an kama su a gidan yari ko a hannun bandit ko kuma waye duk azzalumancin mutum ba zai iya taba irin azabar da Allah ya tare da wa ƴan wuta a wuta ba shine ma'anar la yu'adhabu la yu'adhibu kuma shi Allah ubangiji a azaba da yake ma bayinsa a duniya misali ta jaraba wanda yake musu a duniya to ba komai bace idan an kwanta da azaba zai wa ƴan wuta kamar da hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a dauko mutumin da yafi kowa jin dadin duniya cikin ƴan wuta sai a tsoma shi a cikin wuta tsomawa kadan haka sai a ciro shi sannan sai a tambaye shi ka taba jin wani dadi a duniya nabi ya ce zai ce ma marrabiya khairun qat wallahi bai taba tuna wani dadi da ya ji a duniya ba wannan fa wanda ya ji dadin duniya kenan amma ya mutu kafiri to ina kuma ga wanda bai ji dadin duniya ba kuma ya mutu kafiri kaga yafi kowa asara khasirar duniya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin Allah ka tsare mu saboda haka mu yi kokari jama'a mu dage da bin Allah da neman gafarar sa da neman falalarsa da dagewa wajen tsare dokoki da Allah ya daura mana da addu'a cewa Allah ya gafarta mana zunubanmu da yawan istighfari Allah ya samu gama lafiya Allah ya ce fa yawma idin la yu'adhibu azabahu ahad a wannan rana ubangiji ba zai ma wani azaba irin azabar da zai yi ma wannan kafiri ba wala yusiku wasaqahu ahad ko ubangiji ba zai wani dauri na tankila irin daurin da zai wannan kafiri ba Allah ya ce ya ayyatuhan nafsu ya ayyatuhan nafsul mutma'inna Allah ya ce ya kai wannan rai wanda yake mai natsuwa annafsu a larabci ta mace ce da haka aka zo da lafazin ayyatuha wajen kuma wato lamirin ta aka ce almutma'inna ba a ce almutma'in ba almutma'innatu amma a Hausa rai namiji ne saboda fassara wacce take mai kyau wacce take gangariya fassara da Hausa shine a ce ya kai wannan rai da yake an saba a ce ya ke wannan rai to wannan kamar tasirin lamirin larabcin ne yake shiga bakin mu kamar hannu ne hannu a yaran Hausa namiji ne amma a larabci ta mace ce duka gabobin mutum da suke da guda biyu hannaye idanu labba kafafu a larabci duka mata ne amma a Hausa na maza ne saboda ya kamata kowane yare a bar shi akan dabi'arsa wajen mu'amalantarsa kaga Allah yace ya ayyatuhan nafsul mutma'inna yake wannan rai din da gwaran Hausa kenan amma da Hausa gangariya ya kai wannan rai almutma'inna wanda yake na tsatsi irji'i ka koma ila rabbika zuwa ga ubangijinka ila rabbiki kenan ko da larabci radiyatan kana mai yarda da abinda ubangijinka ya tanada maka na lada mardiyatan kuma kana mai samun yarda kai ma a gurin ubangijinka radiyallahu anhu warduwanu kenan fadkhuli fi ibadi ka shiga cikin bayina wadkhuli jannati kuma ka shiga cikin aljannata Allah ka sa mana ciki annafsul mutma'inna malamai sun kokarin fassara me ake nufi da almutma'inna menene ma'anar rai na tsantsi wasu suka ce hiya almusaddiqa allati amanat bima wa'adaha Allah wa 'amilat salihan shine wanda ya gaskata abinda ubangiji ya aiko na tauhidi da annabawa da littattafai da bayanin lahira kuma yayi aiki da abinda Allah ya ce aikata na aiki na gari to shine zai samu kanshi a cikin almutma'inna mutumin da yayi imani da Allah yayi imani da ranar lahira yayi imani da manzannin Allah dan tafan Allah kuma yayi aiki da abinda Allah ya aiko manzannin shine ya zama mutma'inna kenan wasu kuma suka ce yallati aikanat annallaha rabbaha wa amilat li ta'ati shine mutumin da ya tabbatar cewa ubangiji shine malicinsa wato ya tabbatar da tauhidin rububiyya isa ke tabbatar da uluhiyya shine wa amilat li ta'ati ya bayyana tabbatawa Allah ubangiji kenan so kaga dai duk abu daya ne ake ambato almutma'inna shine rai wanda yake mai imani rai wanda yake mai aiki nagari rai wanda yake mai biyayya Allah lafazin annafsu ya kai ha mene dubare rai wanda yake annafsu shine rai ruhi din nan da yake shiga ko ya fita jikin mutane yana da sifofi mabambanta nan an ambaci almutma'inna wato rai wanda yake na tsatsi a wani waje ana ambatan shi a ce allawama wato rai wanda yake mai zargin kansa ko la uqsimu yawmil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawamati bana ina rantsuwa da ranar alkiyama da kuma rai wanda yake mai zargin kansa wato shine rai din mutumin da yayi laifi ya tuba yayi laifi ya tuba sun ma'amalu sun makafar wato yana in da ta kawai zama sun faifin da shaitan da zakaru fai lahum mursul wato mutumin da yake yawan laifi yana istighfari yana laifi yana istighfari yana zargin kansa ko kuma al'amaratu bisu kuma umari wa nafsi innan nafsa la'amaratu bisu illa ma rahimu rabbi shine rai wanda asalin dabi'arsa yake umartar yake jamme shi zuwa ga aikata laifuffuka to wannan duka sifat ne ga rai guda daya wani lokaci siffa ta tuma'anina tana iya bujuro ma ran wani lokaci siffa ta lawmu tana iya bujuro masa wani lokaci siffa ta al'amaratu bisu'i na iya bujuro masa duka gwargwadon matakin imaninsa da nagartarsa ko zamiyarsa ko makamancin haka yazo a cikin addu'a da sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma rzuqni nafsan mutma'innatan, ya Allah ka azurta ni da rai wanda take mai da'a shakiratan wanda take mai yabo ga Allah. Inda ke hadisin yana da matsala isnadin sa, amma dai addu'a ce take lafazinta mai kyau ne, babu laifi da mutum ya yi ta. To a cikin alqur'ani an-nafsu yakan zo da ma'ana mabambanta, yakan zo ko dai da ma'anan zati shi jiki din nan, jikin nan akan ce da shi an-nafsu. Kamar yadda Allah ya ce wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah, wala taqtulu an-nafsa, kaga an-nafsu jikin ake cewa karka ji mutum rauni da zai sa wato ka kashe shi, domin ita asalin an-nafsu ruhi baka ya kashe shi, fita yake shi daga jiki, ba a kashe shi. Sannan akan zo kuma a faɗi ar-ruh ya zama ana nufin wato ita kanta rayuwa wacce ke shiga jiki wacce kuma ke fita, wanda sanda Allah madaukakin sarki ya nufin halitta yakan aiko mala'ika ya zo da ruhi ya ainihin busa. A sannan sanda mutum ya tashi rasuwa, wannan abin shi ne yake fita daga jikinsa, ruhin da Allah yake cewa qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila, da aka tambaya wai sai luka annu ruhu. To wannan ruhin shi ma akan kira shi da sunan an-nafs, shi ne kuma ake nufi a nan, shi ne wanda idan kamar da a cikin hadisin al-imam Ahmad ibn Hanbal, wani dogon hadisi wanda aka rawaito shi daga sahabi al-Bara' dan Azib, hadisin tarihin wata jana'iza da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi musu din nan, suka je makabarta ba a riga an gama hada kabari ba, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara yin wa'azi inda yake cewa ista'idu billahi min azabil qabr, ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari, sai yake ba da labari yake cewa idan lokacin mutuwar rai yayi, idan ran mumini ne, mala'ikun rahama suna zuwa da almiski da tarare da kaza da kaza, su zauna su talallashin sa, suna waye suna waye, karshe za su ce mishi ya ayyatuhan nafsu at-tayyiba ukhruji ila maghfirati llahi wa ridwan, ya kai wannan rai mai natsuwa mai nagarta, fito zuwa ga gafarar ubangijinka da yardarsa. Sai su cire masa wannan rai kamar cire gashi daga cikin kullu, sannan su nade shi a cikin wannan kyalle mai kanshi mai haske mai annuri, a dinga hawa da shi sama sama bayan sama, ana tambaya suna bada labari kamar da makaranta a baya. Idan kuma ran na kafiri ne ko wani batacce ko wani fasiki, za su zo da kayan abin nan tsara da bugu da matsefatu da wane ne, su zo da mummunar kama izuwa ga wannan kafiri, su dinga daka mai tsawa suna cewa ayyatuhan nafsul khabithatu, ya kai wannan mummunar ran, ukhruji ila sakhatillahi wa ghadabin, fito zuwa ga fushin Allah da tabewa. Daga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ran ya baje ya kukkuya a cikin sassan jikin, saboda ka su kuma su danne shi su dinga matsawa suna tattarorin tun daga bakin dan yatsan shi na kafa har zuwa ainihin wato ƙarshen da su fitar da ran, su nade shi a cikin mummunan kyalle, su yi kaza a tabbata shi sama, a hana shigar da shi sama, sannan su rugo shi zuwa ƙasa. Ina jin mun karanta hadisin a baya ko, to kaga duk sai a ciki sai aka kira aka ce ayatu hannafsu, saboda haka an yi itlaqin lafazin annafsu yana ya daukan wani ciki wannan ma'anoni, ko dai dauki ma'anan shi kanshi mutum din, ko kuma ya dauki ma'anan rai wanda ke jikin mutum, wanda ake busa mishi ya zama mutum, wanda kuma ake cirewa idan ya tashi rasuwa, wanda kuma yake fita daga jikin mutum kullun temporary a lokacin bacci. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, kaga yake ce yatawaffal anfusa jam'in nafs din, shine rai din. Allah ubangiji ya samu gaba lafiya. Allah ya ce ayyatuhan nafsu almutma'inna, ya kai wannan rai wanda yake mai natsuwa, irji'i ila rabbiki, tafi zuwa ga ubangijinka, radiyatan maddiya, kana mai yarda da ni'imar da Allah ya maka. Idan bayan Allah na gari suka ga ni'imar da Allah ya musu, za su amince da komai ubangiji zai bayyana gare su ɗan aljanna ubangiji ka sa muna cikin su mu da iyayenmu da malamu da sauran musulmai Allah ya ce ya ku ɗan aljanna alƙawarin da ne muku na ni'ima duka kun gani za su ɗan aljanna za su amsa gaskiya ne ya ubangiji mun gani akwai wani abu da muku alƙawari da ban ba ku ba sai ya ubangiji duk abin da kai muna alƙawari ka ba mu da ninkin baninki sai ubangiji ce to zan ƙara muku da wani abu sama da wannan shine ubangiji zai bayyana ga yan aljanna idan sun ganshi sai su manta ma duk wata ni'ima da suke ciki shine radiyatan tana mai yarda da ubangiji abinda ubangiji ya ba mu na ni'ima mardiyatan kuma ubangiji ya yarda da mu fadkhuli fi ibadi ka shiga cikin bayina na gari khasiya ce wato ubudiyya ce khasa wadkhuli jannati kuma ka shiga cikin aljannata ya zo a cikin littafin al-Imam at-Tabarani da isnadi wanda yake rijaluhu thiqat kamar yadda al-Haythami ya ambata a cikin majma'uz zawaid daga malam Sa'id dan Jubair Allah ya kara masa rahama yake cewa annabna abbasin lamma mata bi ta'if sayyidina abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma a tarihin sa ya bar kasar makka karshen rayuwarsa ya kuma kan tsauni a can kasar ta'ifa a can ya rayu har ya rasu kuma har yanzu da muke magana kabarin sa yana nan a ta'if yawanci da kaga alhazai da ƴan umara masu zuwa ziyarce sukan je wani masallaci da yake cin wazidu abdullahi ibn mas'ud ibn abbas a ta'ifa kuma an ce a nan kabarin sa yake dai yake ba a bari a shiga wurin kabarin to lokacin da ya rasu aka ce inji sa'id dan jubair yace faja'a ta'irun lam yura mithluhu min qabl sai ga wani tsuntsu da wata kama mai kyau wanda ba a taba ganin irin tsuntsun ba a baya fadakhala na'ashahu tsuntsun da yazo furfurfur kawai sai shiga cikin makara thumma lam yura ba'd sai kuma aka nemi tsuntsun aka rasa falamma dufina yayin da aka je aka rufe shi a kabarin sa tuliyat hadhihi al-ayatu ala shafiril qabri lam yudara man talaha sai kawai aka ji a bakin kabarin ana karanta wannan aya fadin Allah ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ana tawaigawa kuma ba a ga waye ke karanta wannan karatun ba malaman da suka yi kokarin su fahimtar da al'umma wannan aya ko kuma wannan abu da ya faru na karama ga shi ibnu abbasin suna ganin cewa wannan tsuntsun wato tsuntsu ne wanda ake irin na aljanna da aka ce ana sanya rayuka ƴan aljanna a cikin su a cikin hadisi ya tabbata cewa akwai wasu tsuntsaye wanda suke yawo a wani waje mai fitullu karkashin al'arshin Allah ubangiji madaukakin sarki wannan tsuntsaye duk wani mumini da ya rasu to a cikin su ake ajiyar rayukan muminai suna zazzagayawa a cikin aljanna suna shawagin su wasu malamai suna ganin kamar samfurin tsuntsun ne yazo Allah ya nuna wata karama ga wannan bawa nashi cikin sahabbai cikin malaman farko Allah ya kara masa yadda kuma labari ne tabbatacce a tarihinsa haka na al-Imam Ibn Kathir a cikin tafsirin sa ya ambaci wata kissa daga al-Qubaf Ibn Razi wannan mutum yake cewa usirtu fi biladir rumi an kama mu a matsayin fursunonin yaƙi su hudu aka kama su sun je leƙen asiri sai kafirai suka kama su suka yi garkuwa da su ya ce fa jama'an maliku sai aka kai mu gaban sarkinsu wa arada alaina dinahu ya mana tai ya ce in muna so mu tsira da rayuwarmu to sai dai mai ridda mu bar musulunci mu zama kiristoci ala anna man yamtali'u tudrabu unuqu yace wanda kuma bai yadda ba ya doge akan musulunci yanzu zan sa a kashe shi farta'ada thalathatun sai mutum uku sai suka tsorata wamtana ar-radiu wanda suka ce to su sun bi sun yadda sun zama kafirai shi kuma na hudu yace a shi sai dai a kashe shi akan musulunci fa duriba unuquhu nan take sarki yasa a kashe shi wa ulqiya ra'suhu fi an-nari aka dauki kansa da aka datse sai aka wurga cikin wani kogi da ke nan kusa farasaba fil ma'i da aka wurga kan sai kan ya nitse a cikin ruwa thumma qafa kawai kuma sai aga ya taso ala wujuhil ma'a da ya taso sai gashi kaman kan mutum mai rai kamar yadda ka san mutun yayi tsaye ga wawa a cikin ruwa wannan zara ila salasati alladhina irtaddu sai aga yana kallon waɗannan abokai nashi guda uku wanda suka yi ridda suka zama kafirai wanada kullu wahidin bismi yana kiran kowanne yace wani dan wane kai wani dan wane kai wani dan wane thumma tala alaihim qawluhu ta'ala sannan sai ya karanta musu ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati masu ba labari suka ce thumma ghasa fil ma'i ko sai kan ya nitsi a cikin ruwa aka neme shi aka rasa fakada nasara an yuslim wadannan kristoci sai hankalin su ya tashi ko suka dinga cewa kai wannan addini ya fi namu gaskiya zamu musulunta wa qa'a sarirul malik ana ta turare ne ana so a gama me yake faruwa har sai da kare kujerar sarkin a wajen waraja athalasatu ila alislam su kuma waɗannan guda uku sai Allah ya taimake su suka gane kuskuren su sai suka tuba suka dawo musulunci waja'a fida'uhum min alkhalifati abi ja'far al-mansur daga ƙarshe kuma sarkin musulmi na wannan zamani abu ja'far al-mansur ya samu labarin abin da ke faruwa ya kawo kuɗi masu yawa ya fanshi waɗannan musulmai guda uku daga hannun waɗannan kafirai wannan dai ya tabbata a labari kamar wasu isharori ne Allah Ubangiji ya yi ma bayinsa a wasu lokuta mabambanta game da waccan ɗan aya fadan Allah ya ayyatu nafsu almutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Ubangiji Allah ya sa mu dace Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu Allah ya sa mu gama lafiya to a wannan gaba ta ƙarshe da muka karanta za mu lura ita ce jigon surar tun farko dama an fara da ainihin wato rantsuwa da Ubangiji ya yi wal fajri wal layalin ashir wa shafi wal watr zuwa ƙarshe dama mun ji cewa babban jigon surar shine bayani akan wani peji ko wani samfuri daga cikin abubuwan da za su faru ranar alkiyama to wannan an jinkirta asalin jigon surar saboda ya zama ba ka manta ba da a ce an ambaci wannan labarin tun farko aka yi sauran maganganun to ka iya tashi da wani saƙo daban ba wanda ake so ba amma surar ta zo da ambaton muhimmin jigonta a ƙarshe saboda kada a manta da jigonta mafi girma shine bayani akan wani sashe na al'amarin lahira shine abinda zai faru daga lokacin da Allah ya nufinta da alkiyama wargajewar duniya da rugujewar duk wani abu da yake cikinta mai tudu sawa'un wanda Allah ya kawo ne kaman tudun tsauni ko dutse ko wanda mutane suka aikata da kansu kaman tudun gine-gine da hasumiyoyi da dogayen gine-gine duk wannan za a warga za su ta koma level ai flat da ita sannan kuma abinda Allah zai gudanar na sakamako da yardar da zai yi da bayinsa nagari da kuma nadama da za ta faru ga bayi waɗanda suke ɓatattu da kafirai so da ka jigon da surar take nuna mana a nan shi ne mu guje ma aikin da za mu yi a nan duniya wanda ya samu nadama a lahira tun a duniya mu guje mushi an ba mu bayani an kuma yi mana tankiya a kan abin da ke faruwa ga wanda yake jin magana Allah a duniya yake imani da Allah yake bin Allah tun ranar alkiyama akwai nadama wanda kuma ba ta da wani amfani a gare shi sannan kuma mai iya kokarin da zamu yi wajen ganin cewa mun shiga sahun waɗannan rayuka almutma'inna rayuka wanda suke masu samun natsuwa wanda za a kiraye su zuwa ga yarda Allah wanda kuma Ubangiji zai ba su suma abinda za su yarda da shi sannan kuma Allah ya kiraye su zuwa ga shiga cikin ni'imarsa da kuma cikin aljannarsa madawwamiya Ubangiji Allah ka sa mana cikin da za mu samu wannan falala taka cikin wanda za ka gafarta mana zunubanmu ka rufa mana asiri da lahira ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana da iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi wannan ƙasa tamu da take fama da matsaloli da fitintunu Ubangiji Allah ka kawo mana sauƙinsu Allah ka sa kafara ne ga zunubanmu mun kawo ƙarshen wannan sura kenan insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Ubangiji Allah ya ba mu ladansa da kuma ikon aiki da shi ya kuma gafarta mana kurakurai da zunubanmu ya kuma ƙara mana ilimi mai amfani a koda yaushe Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin
والحمد رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله. نعم عليكم السلام. نعم نعم نجمك عرم المني الملك kana son bayani akan sunan Allah Al-Malik. Okay, sunan daga cikin sunayen Allah madauki sarki akwai Al-Malik ko Malik kamar yadda zo Malik Yawmiddin kuma ana cewa Malik Yawmiddin saboda ana iya Allah saban shi sunayen Allah kyawawa kuma ana iya kiran wanda suna Malik ana iya kiran sunan wanda Malik ko Malik amma ba Allah yake nufi ba kuma Allah ma ya kira wani da haka wanda ba Allah wana dawo ya maliku da yadda alina rabbuk malaika mai tsaron gidan muta ko wa qala almuliku utuni bihi astakhlisu li nafsi sarkin zamanin annabi yusuf saboda kai halatta a kira wani da suna malik dan suna yayi daya ma'anar shi ba ta yi daya ba mulkin Allah da buwayarsa ba daya bane da mulkin mutane ko kusa Allah shi yake da mulkin kuma yake ba wanda ya so kuma ya kira wasu daga cikin wanda ya ba da sunan malik kullahu malikal mulk tuti mulk man tasha wa tanzil mulk man tasha ko da haka wani da an kira shi da sunan mai mulki ko sarki ko almalik ba yana nufin yayi tarayya da Allah a cikin suna ko sifa bane sunan ne kawai iri daya amma siffa ta bambanta da kuma karfin buwayar mulki wallahu a'lam.
Ina su mutanen da kai da aka faɗa masa mulkin baba
saboda ba su ba su sai ko
Allah ba
Allah kuma yana nan kaji karin magana wanda ake kira shi da sunan ne mulki za a nemi mulkin nashi a rasa ko san da yake mulkin ba bai iya mulkin da Allah yake irin da Allah yake shi Allah a cikin mulkin shi da abin da ya gara ma yake amma yanzu akwai masu mulkin da ba masu suke mulkin ba suna da wani kafu gwamna da yake mulkin ko kuma ya bada umarni ya ce ayi kaza kuma a ki ko ya ce baya so ayi kaza kuma a je a ci gaba da yi saboda ka ba mulki bane na jarabawa ce ko Allah yake ma bayi wa alaikum salam.